أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يو شاء كتين أنكو قوتا رجب هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبو لتريه لتلاتين دقاء وانت تيدي دي دعشرين دبير قوتا shida na shekara ta 2010 ta miladiya. Za mu tashi darasi na 80 kenan a cikin karatun mu na Al-Muwatta ta Imam Malik rahmatullahi alayh. Muna cikin babu Jami'us Salah, babu Jami'us Salah. Na jin za mu tashi hadisi na nawa kenan nan bani da tarkimi tabanin أترقيمن الزرقاني حديثي نواني أترقيمن فنواني شما باب ترقيمي باب نمبوبي. المهم دي ذا متاشا وانا حديث وانا عبد الله بن زيد بن آسو. نعم.
عن أمر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا رحلاه إليه على الحجرة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كانا يفعلان ذلك.
Na hadisi na farko wanda zamu karanta a yau, Imam Malik ya ruwaito shi, yace Yahya yace haddathani wannan Ubaydullah yace haddathani Yahya an Malik ibn Shihab. Imam Malik ya ruwaito shi daga malamin sa Ibn Shihab Az-Zuhri, Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Az-Zuhri, babban malamin hadisi na Madina. An Abbad ibn Tamim, daga Abbad ibn Tamim ibn Ghaziyya Al-Ansari, ɗaya daga cikin tabi'an Madina wanda suke masu yawan riwaya, kuma yana da ru'ya, ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma a riwayar sa tabi'i ne. Su ne waɗanda suke ƙananan sahabbai da suna da a riwaya ba sahabbai ba ne, amma a falala sahabbai ne. Hadisin su mursal ne, tunda ba su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba su ji daga gare shi ba, amma sun gan shi, amma suna ƴan ƙanana, suna ƴan jarirai. To shi Abbad ibn Tamim Al-Ansari ya ruwaito da an amnihi daga baffansa, shine Abdullah ibn Zaid ibn Asim Al-Madini. Abdullah ibn Zaid guda biyu ne, kamar yadda muka taɓa ambato a cikin sahabbai akwai Abdullah, dukkaninsu daga Ansar suke. Abdullah ibn Zaid ibn Abdi Rabbihi shine wanda yayi mafarkin kiran sallah, ya gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace kuma ya koya ma Bilal ya rinka kiran sallah. Akwai Abdullah ibn Zaid ibn Asim, shi kuma shine babban wannan Abbad ibn Tamim, shine ya ruwaito hadisin alwala, da sifanta alwala Annabi sallallahu alaihi wasallam, ɗaya daga cikin sahabban da suka ruwaito alwala Annabi sallallahu alaihi wasallam kamila, wanda ya zo a cikin Bukhari da Muslim da littafan sunan. Kuma na ji mun karanta shi ma a cikin Muwatta, shi wanda suka ruwaito hadisan alwala. To shine wannan Abdullah ibn Zaid ibn Asim Al-Madini, amminsa ne saboda ɗan uwan mahaifiyarsa ne, ya kamata a ce halinsa ne. To amma ɗan uwan mahaifinsa ne, amma li'ummin wato da mahaifin Abbad ibn Tamim da kuma shi Abdullah ibn Zaid ibn Asim, li'ummai suke, wato ƴan uwa ne li'ummi, uwarsu ɗaya, amma uba kowa da nasa. Saboda kaga dai ya zamanto ammin mahaifinsa ne, ya zamanto amminsa ne, tunda ɗan uwan mahaifinsa ne. Annahu ra'a rasulallahi sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid, cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kishingide a cikin masallaci. Kishingide shine wato yana kwance akan bayansa, shine kishingida ko wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra, yana sanye da ɗaya daga cikin ɗayan kafafunsa guda biyu akan ɗayar, ya sanya kafa guda ɗaya akan ɗaya kafar. Wannan hadisin haka Imam Malik ya ruwaito shi, wanda ya kawo shi ne a nan wajen domin yayi ishara ga cewa hadisin da aka ruwaito na Jabir ibn Abdullah cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam naha an yada ar-rajulu ihda rijlaihi 'ala al-ukhra wa huwa mustalqin 'ala dhahrihi, ya hana mutum ya sanya kafa ɗaya akan ɗayar alhali yana kishingida akan bayansa. Wannan hadisin na Jabir na hani ne, wannan hadisin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi. To Imam Malik sai ya kawo shi domin yayi ishara ga yadda zaka yi jami'i tsakaninsu, tunda wannan hadisin hani ne ko, wannan kuma an ruwaito yayi, wanda Malik ya kawo an ruwaito yayi. To malamai sun yi sabani wajen yadda za a yi jami'i tsakaninsu, to amma Imam Malik maqsudinsa da ya kawo wannan hadisin sai ya biyar da shi da asar da ya zo daga baya. Mu karanta asar ɗin sannan sai mu ƙarasa bayanin. Muhaddathani Malik na'am an ibn Shihab, Imam Malik ya ruwaito hadisin na biyu an ibn Shihab, daga ibn Shihab al-Zuhri an Sa'id ibn al-Musayyib, daga Sa'id ibn al-Musayyib al-Makhzumi babban tabi'i daga cikin malaman Madina, anna Umar ibn al-Khattab, cewa Umar ibn al-Khattab amirul mu'minin, wa Uthman ibn Affan, da Uthman ibn Affan shi ma amirul mu'minin radiyallahu anhuma, Allah ya jada su, yaf'alani dhalika, suma suna yin wannan. To Imam Malik ya kawo wannan domin ya nuna kan cewar abinda yake a hadisin nan na Annabi sallallahu alaihi wasallam na yin wannan kamar ya shafi hukuncin wancan hadisi, domin gashi daga cikin khulafa'ur rashidin sun kasance akan akhirul amrayn kenan. Fi'ilinsu shine ya nuna kan cewar wancan hanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi an shafi shi, wannan ɗaya daga cikin fuska kenan, za a ce an samu an-nasikh wal mansukh. Ɗaya daga cikin abin da yake nuni akan shafe hukunci shine idan aka samu sabani tsakanin hadisai biyu, to wanda za ka ga sahabbai suka yi aiki da shi sai ya nuna kan cewa shine na ƙarshe, don ba zai yiwu ba a ce an hana abu su kuma suna kan wannan abin da aka hana su kuma suna aikata shi, face an samu abin da yake nuna, musamman aka samu hadisi wanda yake nuna halacci, to wannan sai ya zamanto aikinsu ya nuna kan cewa na halaccin shine na ƙarshe. An fahimta? Don ba za a iya suranta kan cewa ta yaya za a yi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana abu, su kuma khulafa'ur rashidin ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai koyi da su, sannan a ce su kuma suna yin abin da ya hana. Kaga dole za a ɗauka cewa wannan hanin nasa shine na farkon, abin da yake nuna ga halacci shine na ƙarshen. Saboda haka ya kawo wannan aiki na Sayyidina Umar da Sayyidina Uthman domin yayi tarjihi ya rinjayar da ɗaya daga cikin hadisan guda biyu. Ba ana magana bane tsakanin hanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da aikin sahabbai. In Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana abu, to ko da an ruwaito sahabbai suna yi, wannan ba zai zamanto hujja akan cewa wani ya nuna kan cewa hanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya an shafe shi ba, domin ta iya yiwuwa wannan sahabbai wannan hanin bai riske su ba, ko ba haka ba, ba za ka sanya aikin wani hujja akan magana Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi da maganar sa ce za ta zamanto hujja akan aikin mutum. Saboda haka sai irin wannan ya faru sai a yi masa sahabi uzuri a ce la'alla wannan hanin bai riske shi ba. Amma yayin da ya zamanto kan cewar Annabi ya yi hani ga abu sallallahu alaihi wasallam, sannan an samu wani hadisin da ya nuna kan cewa ya halatta yin haka, sannan aka samu aikin sahabbai ya dace da halaccin, to wannan sai ya nuna kan cewa wannan hanin shafaffen hukunci ne. An fahimta? Wannan wato uslubi ne na nuna wato ilimin usulul fiqh da Imam Malik yayi a cikin wannan hadisi, a cikin yanda ya kawo hadisan ba tare da yayi bayani ba, da littafinsa yayi shi ne ga malamai. To kamar yana nuna musu ne cewa wannan ita ce ka'ida, idan aka samu hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna halarcin abu, kuma akwai wani hadisin wanda da ya nuna wannan abun bai halatta ba, aka samu kuma aikin sahabbai ya nuna yana kan hadisin da ya nuni akan halacci, to ya nuna kan cewa halaccin ya shafa wancan hanin da aka yi. an fahimta wannan kuma ku dauke ta kaida wadansu malamai sun ce ai aslan ma babu sabani a cikin hadisan guda biyu dukkan hadisan suna nan a babin hadisin Jabir da yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum yace ya dora kafarsa daya akan daya yana cikin gida a cikin masallaci wannan hani yana nan fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi na kwanciya a cikin gide ya dora kafarsa daya akan dayar in shi ma wannan ya tabbatar da cewa ya halatta ai to ta yaya za a ya hana sannan kuma a zo a ce gashi kuma yayi sai suka ce yayin da ya hana yana nufin wata sifa ce ayyana wata sifa ce muayyana ta irin wannan kishin gidan ita ya hana yayin da yayi kuma ya zo kan cewa wannan yin da yayi babu wannan sifar hani din wacce ce sifar da ya hana sifar da ya hana shine ka kwanta kana kishin gide alhali kana da jauto kawai a jikinka kuma babu wani abu a ciki wanda zai rufe al'auranka idan kana daure da zani ne ka kwanta ka dora kafa akan daya me zai faru wanda yake wucewa kaga in baka tsaya ka kankame ka rufe ba za a iya ganin al'auranka saboda haka wannan shine abin shine hanin da yazo a cikin hadisin saboda mutun ya rufe kada yayi abin da zai bayyana al'auransa wanda shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayin da yayi shi an samu amincin haka yayi yanda zai zamanto ba zai yi al'auransa ta bayyana ba in ma ta hanyar rufe tsakanin wato dauko gefen zanin ya rufe tsakanin kafafunsa ya rufe ainihin kafar da za a iya ganin al'auran wa in ma akwai kuma kamfai a jikin mutum wanda ake cewa tuban a tuban shine kamar bante kenan shine kamar yanzu wanda ake yi dan kamfai ko to idan akwai wannan kaga babu bayyana an abinta daga mutum ya bayyana al'auransa ko kuma yayi wannan kwanciya ne yayin da yake akwai tufa biyu a jikinsa tunda in akwai tufa biyu a jikin mutum akwai jauto sannan kuma akwai riga ya dora kafarsa wannan rigar ta rufe jautan ta rufe al'auransa kaga wannan tsoron da ake ji na bayyana al'auransa ba zai samu ba ko ba haka ba to wannan shine wani taujihin da suka yi in ma dai wato a waɗansu suka ce an shafe wancan hukuncin bilkulliyar wato mutum zai iya dora kafarsa akan ɗaya a cikin masallaci kowace hay'a ce saboda dalili gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi khulafa'ur rashidin sun yi waɗansu kuma suka ce a'a wannan hadisi na Jabir yana nan duk da an halatta daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma fi'ilin sahabbai cewa mutum yayi kishin gida a cikin masallaci ya dora kafarsa akan daya wannan hadisin ya nuna halarci to wancan hadisin da ya nuna haramci shi ma hukuncinsa yana nan amma haramcin da ya nuna shine yanda yayi wannan kwanci yanda mutum zai yi wannan kwanciyar ta hanyar da za a iya ganin al'auransa saboda haka a wannan fuska ta biyu kaga kayi aiki da dukkan hadisan guda biyu ko a fuska ta farko fa ta suka farko fa da ɗaya kawai kai to wanne ne yafi kai aiki da hadisai biyu ko kai aiki da hadisi ɗaya na'am na ga waɗansu suna taraddudi aljam'u awla min at-tarjih haka malamai suka ce ka'ida aljam'u awla min at-tarjih kai jam'i tsakanin hadisai guda biyu yafi bisa ka rinjayar da ɗaya akan ɗaya saboda me suka ce haka me yasa suka faɗi wannan ka'ida kawai za mu ɗauke ta ne kawai doka ai ba nasi ba ne ko akwai aya ko akwai hadisi da nuna haka babu to amma akwai menene dalilin su na'am alaikum assalam a san da wato kaje dai a idan yayi jam'i zai aiki da dukkan hadisan biyu idan ko yayi tarjihi da ɗaya kawai zai yi aiki saboda haka kai aiki da hadisan guda biyu ya fi dacewa bisa kai aiki da ɗaya ta kyale ɗaya ko ba haka ba tunda yanzu kaga idan aka ce ma'ana a mutum a aiki da a ɗauki janibin shafe hukunci a aiki da hadisin guda ɗaya na halacci a aiki da hadisin da ya nuna halaccin yin wannan wato kowace irin kwanciya kenan mutum zai iya yi a cikin masallaci bayan kuma mun san bayyana al'aura ba ta halatta ko kuma idan wannan kwanciyar za ta bayyana al'auran mutum ba za ta halata ba bal a cikin wannan kwanciyar akwai bayyana al'aura da za ka iya bayyana ma koda kana cikin kaya ne koda kana cikin kaya idan kai irin wannan kwanciyar akwai yanda yake za ka kwanta ya zama to al'aurarka ta bayyana ta wajen kayan ko in ka kwanta a haka saboda yanda jikin yanda wando zai dame ko kuma jautan da mutum ya sanya zai zama to yayi shaki ya shata yadda al'aura ta take wanda yake duk ba a san wannan me yasa ba a san a bayyana al'aura me hukuncin bayyana al'aura duk muna ta magana kamar wani dan musallam ne me hukuncin mutum ya bayyana al'aurarsa me dalili aina eh kamar wanne an shi nake so so shi nake so in ji hadisan naku ai shi nake so ka na'am na'am أحسن حديث بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك حديث بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده كثري الأورك في دي دا قباترك كو ينقك دا كمال لكيتا بحنن كمال لكيتا كو باك با وانا حديثي نسعي كاقانون كان شوار كا أني أمرني دا كان شوار كثري الأورك kuma Allah ta'ala ya ce a cikin alqur'ani ya bani adam qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dhalika khair dhalika min ayati llahi la'allahum yadhakkarun ya ku yan adam mun saukan muku da wato tufafi da suke rufe al'auraku domin kuma ku yi ado saboda ka ga nuna kan cewa wannan abu ne na wato qadaran Allah ya yi shi cewa ya sanya mutum wato bisa kadaran bisa dabi'arsa mai sanya rufe al'aura wanda za ka ga suna bayyana al'aurarsu to sun zamanto da su da akuya da dan taure da jaki ba su da bambanci tunda abin da ya bambanta dan adam da wanda ba dan adam ba kenan wannan sifar da Allah ya sanya masa kan cewa indai yana indai shi dan adam ne wato a bisa wato fitrarsa ta halitta ta dan adam zai tsare al'aurarsa wanda yana bayyana al'aurarsa ba akan fitra yake ba saboda ka tsare al'aura abu ne wanda yake matlub a cikin shari'a da akwai fuska biyu na wannan hadisin shine wannan hadisin ya nuna ya halatta mutum ya yi irin wannan kwanciya a cikin masallaci duk da masallaci ɗakin ibada ne idan mutum ya yi wannan ba zai zamanto kan cewar ya nuna rashin ladabi da masallaci ba babu laifi mutum ya irin wannan kwanciya a cikin masallaci wannan kuma baya nuna wato keta alfarman masallaci ba kuma rashin ladabi bane da masallaci kamar yadda zaka ga waɗansu sun zo suna tashin mutane in sun ga suna kwanciya a cikin masallaci suna ganin kan cewa akwai abin nan wato in ba a kwanakin da ake itikafi ba a masallacin harami na Makka lokaci sai ga suna bin mutane suna hana su bacci suna hana su kwanciya saboda waɗansu ko suna ganin su zo ne don su sha air condition saboda gidansu babu air condition ana cikin zafi amma ba na mantawa akwai wata shekara ba lokacin azumi ba ne ba kuma lokacin hajji ba lokacin umra cikin na jin ko watan Rajab ne ko Rabiul Awwal ne na je zan ina itikafi a cikin Masjidil Haram da safe da hantsi ina son mai bacci har matattakala na je dan ina gudu in samu inda zan samu mai bacci dan inda ka kwanta za a kashe ka ba za ka yi bacci ba na je na samu matattakala na dan boye wani waje na kwanta nan ma ina bacci nan ma ban tsira ba to irin wannan a haga wannan jahilci ne yin haka ba keta alfarman masallaci bane tunda gashi idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wannan akan haka kuma zamu duba me hukuncin yin bacci a cikin masallaci ba laifi ayi bacci a cikin masallaci a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Umar yace mun kasance muna yin qailula a cikin masallaci kuma sayyidina Ali wata ran sun yi sabani shi da Fatima az-Zahra ƴar Annabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha yazo yace ina Ali sai tace ai yayi mun wani abu ya faru tsakanin mu yayi fushi da ni ya tafi masallaci ya kwanta sai ya bi shi yaje ya tarar da shi ya shimfiɗa mayafinsa ya kwanta yana bacci kirba ya saboda masallacin ya shine ya bubbude ya buɗa da fuskar sa yake ce masa qum ya abat turab tashi ya kai baban turbaya saboda turbaya da talallibin shi ya zamanto wannan alkunya sai na li sai kowace so ya fi so ya in ka kira shi abu turab sai ya murna ya ji dadi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da wannan to kaga bai masa inkarin baccin da yaje yayi a cikin masallaci ba ko babu masallaci ne alfarma bayan masallacin makka sai na madina to tunda an yi anan sauran masallatai ma sun dauki wannan hukunci to wannan hadisin ya nuna mana halaccin yin haka wanda ya nuna kan cewa masu kula da masallatai kamar wato kwamitin masallaci kada wata ran ai meeting kwamitin masallaci an dauki doka duk masu zuwa masallaci din nan su yi bacci to lallai ai maganu lallai a dauki mutane yan hizba da za su ringa hana mutane kwanciya to wani lokaci ka san wani mas committee din sai su yi haka to in sun ka idan irin wannan sai a gaya musu cewa a'a ai ga hadisin da Malik ya kawo a cikin muwatta na Abdullahi ibn Zaid ibn Asim ya nuna kanta annabi sallallahu alaihi wasallam yana haka kuma a kallan abinda yin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a kallan abinda yake nunawa shine halal ne in annabi sallallahu alaihi wasallam yayi abu yayi nuni akan halalci saboda haka wannan ya sannan kuma wannan ya nuna cewar masallaci duk da ɗakin ibada ne ba lallai ne in ka je ka zauna a ciki ya zama dukkan cewa sai kawai ibadar za ka yi ba za ka iya shiga idan ka yi ibadar ka yi karatun alƙur'anin ka yi sallar za ka iya hutawa ba wai in ka zauna a masallaci dole sai ka zauna da niyyar yin ibada ba wato da yin wani aiki na ibada shi kansa hutun daga ibada ibada ne domin ka yi hutu ne akan niyyar ka ɗan samu ƙarfin da za ka ci gaba yayin da kai irin wannan ita kanta ibada ce duk wannan yana daga cikin abin da wannan hadisin ya nuni a kai a cikin waɗansu ba wanda suka rawaito wannan hadis asar na sayyidina Umar sun ƙara hadda Abubakar cewa da Abubakar da Umar da Usman duk su ma suna yin haka to idan aka ƙara ambaton Abubakar akwai mushkila saboda Sayyid ibn al-Musayyib bai riske shi ba dan an haifi Sayyid ibn al-Musayyib a cikin a ƙarshen khilafancin Sayyidina Umar yana yaro lokacin da Sayyidina Umar ya rasu amma ya kai hankalin da zai iya tuna abubuwan da aka yi ya gane abubuwan da aka yi a zamanin Sayyidina Umar to me yasa Imam Malik ya kawo wannan hadisin a cikin Jami'us Salah ya kawo shi ne saboda yana da alaka da adabul masjid na dubban masallaci shi kuma masallaci dama abubuwan da suka danganci masallaci ana ambaton sa ne a cikin hadisan da suka zo na da suke alaka da sallah to shi yasa Imam Malik ya kawo shi a cikin wannan Jami'us Salah na'am
يحفظ في نزول القرآن وتضيق قلوبه عليم من يفعل تكبير من يعطي يريدون تكبير الصلاة ويؤثرون ويؤثرون الخطبة يبدون أعمالهم
يبدؤون
أعمالهم قبل أهوائهم وسيأتي على الناس زمان قليل الفقراء كثير الغراء يحفظ في نزول القرآن وتضيق قلوبه كثير من يفعل قليل من يعطي يؤمنون به الخطبة ويحسبون الصلاة يبدأون به أهواءهم قبل أعمالهم
نعم يبدون يبدون طول نعم وحدثني يحيى عن مالك Imam Malik ya rawaito wannan hadisi an Yahya ibn Sa'id daga Yahya ibn Sa'id wannan asar ne domin magana Abdullahi dan Mas'ud Yahya ibn Sa'id al-Ansari daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari anna Abdullahi ibn Mas'ud qal to Abdullahi ibn Mas'ud yace wannan akwai inqita'i tsakanin Yahya ibn Sa'id da Abdullahi ibn Mas'ud saboda shi Yahya ibn Sa'id al-Ansari yana daga cikin kananan tabi'ai bai kai ya riski Abdullahi ibn Mas'ud ba amma an ruwaito shi ta waɗansu hanyoyi daga Abdullahi dan Mas'ud wanda ya nuna kan cewar a hadisin yana da asali duk da yake nan Imam Malik ya kawo shi wato mursalan Abdullahi dan Mas'ud yace innaka fi qala li insani yace ma wani mutum ba ambace shi ko wani ne wannan mutum ba innaka fi zamanin kai kana cikin wani zamani fi zamanin kathirun fuqaha'uhu ko kuma kathirin fuqaha'uhu kai kana cikin zamani wanda wannan zamanin kathirun fuqaha'uhu sai zamanto wato jumlar ita ce fi mahalli jarrin sifa na zamani malam fuqaha'u malamansa malaman da suka san addini a cikinsa kathir suna da yawa wato zamanin sahabbai kenan qalilun qurra'uhu makaranta na alqur'ani a cikinsa kadan ne wato wanda suke kawai sun iya karatu ne amma ba su san fiqh ba suna da tilawa amma ba sanin addini to kadan ne domin duk wanda ya san alqur'ani a lokacin duk wanda yake makarantin alqur'ani to faqihi ne shine wannan domin haka zamanin sahabbai suke suna koyan alqur'ani da ilimin da ke cikinsa da aikin gabaki daya kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud yace mun kasance idan aka saukar da ayo idan mun kasance muna koyan ayoyi 10 daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za mu ketare su ba sai mun san abin da ke cikin su na halal da haram da yanda za mu aiki da su sai ya zaman to kan cewa mun san alqur'ani tare da aiki da shi yace amma yanzu kuwa mutane sai su karanta alqur'ani ba su san aiki da shi ba to zamanin sahabbai haka suke a lokaci daya suka dauki alqur'ani din da kuma ilimin sa gabaki daya yace to kai kana cikin wannan zamani shine zamanin sahabbai domin tunda yace innaka fi zamanin kana cikin zamani yayin da yake masa zance kaga zamanin da shi kansa Ibn Mas'ud yake ciki kenan domin dama kuma zamanin sahabbai shine mafi fifiko tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairun nasi qarni fiyayin mutane baki daya sune karnin da nake ciki karni na sune sahabbai ثم الذين يلونهم سنة وان ذات بي سبايا سوني تابعي ثم الذين يلونهم سنة وان ذات بي سبايا سوني تابعي والتابعين إرسوا إمامنا مالك وأن نم سوني النبي صلى الله عليه وسلم يترك كيسو يتوى ثم يأتي زمان يشهدون الناس قبل أن يستشهدوا متى نيس جي سبايا شيدا كافون أن يمس سبايا شيدا شيدا الزر سيدا قد كن على من وان زمان يكينا تو kaga an tsarkake zamanin guda uku waɗannan sune tsarkakaku sune ake ce masa salafu as-salafu salih da ake cewa salaf salafiyya aka ce salaf ana nufin a koma zuwa ga abinda wa'ancan suke akai abinda yake addini a wancan zamanin shine za a dauki addini ba abinda aka samu iyaye din haka ni suna yi ba ko abinda ka taso kaga ana yi a garinku ko abinda wani shehi yace shine za a yi a'a abinda in aka ce salaf shi wanda suke cewa a koma wajen abinda magabata suke sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in in ka kawo maganar wani daban aka ce sahabi ne ba sahabi bane tabi'i ne ba tabi'i bane tabi'ut tabi'i ne ba tabi'ut tabi'i bane yana kan tafarkin waɗannan a ba mu sani ba to shikenan to kaga ba bayani kenan in dai ba ɗaya daga cikin su bane to ya kasance akan tafarkin domin da suka kasance domin duk a'imma fuqaha'ul amsar wanda suka zo daga bayan su irin su a Imam Shafi'i tunda baya cikin wannan Imam Shafi'i da Ahmad ibn Hanbal da Abdullah ibn al-Mubarak da Abu Thawr da su Ibn al-Munzir Bukhari Muslim Abu Dawud Nasa'i da dai wanda suka zo wannan malaman da suka zo daga baya wanda basu cimma wannan karnin ba to duk akan wannan suke in za su kawo maka abu za su kawo maka aya su kawo maka hadisi kawo maka maganar sahabbai maganar tabi'ai maganar atba'u tabi'i to haka wannan suna nuna kan cewa akan wa'annan suke kenan to wannan su za a bi tunda sune walladina taba'uhum bi ihsan wanda suka bi su da kyakkyawan kwaikwayo saboda haka in ka ji ana cewa wani lokaci zaka ji suna cewa wai dan me ku kun ce salaf an ce ku kun ce kuma salaf sune sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in amma an yi magana sai ku kawo ibnu taymiya ku kawo ibnu al-qayyim su salaf ne mun ji ba salaf bane amma suna daga cikin wanda suka bi su bi ihsan sun bi zakiyawan kwaikwayo domin su komai za su ce a koma wajen su za su kafa hujja da su to wanda ko zai kafa hujja da maganar wani daban sabanin waɗannan da wanda shi duk maganar sa tana kewaye ne da hujja da waɗannan wanne ne yake tare da su wanda yake kafa hujja na maganar waɗannan magabata shine yake tare da salaf wanda ko yake shi sai dai ya kawo maka wani abu wanda yaje ya gano a cikin wanda yaje ya gano a cikin abin nan a wata kasida ko wani mafarki da wani yayi da sauransu kage ina zaka hada su da wannan ina zaka hada su da cewa kage tsakan ba yadda ba ma sa da awar salaf din ba ma sa cewa su ɗan salaf din ne ba ma su san su ba to kage ko wanne ne ya cancanci wanne ne ya fi dacewa a ce yana kan addinin kwarai wanda yake kan abin da sadamsu domin su ne Allah ya tsarka su ne Allah da manzansa suka tsarkake su Allah madaukakin sarki yace wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladina taba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an kage yace wal ladina taba'uuhum bi ihsan saboda ka duk wanda yake rawa da bazar waɗannan to shine yake kan addinin kwarai wanda yake ko ba shi ba su sai dai ya dauko abin nan a waɗansu tatsuniyoyi da maganganu da mafarka-mafarka da sauran su kaga wannan ba shi ba su to ibn mas'ud yace innaka fi zaman kai kana cikin zamani zamanin da shine zamanin da yake na sahabbai kenan yace kathirun fuqaha'u faqihansa suna da yawa domin a wannan zamani sahabbai haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi kowane ɗaya daga cikin su al'umma ne kowane ɗaya daga cikin su saboda abin da ya tara na sanin addini al'umma ne in ya je kuma sai ya ga ya kafa al'umma yanzu gabaki ɗayan kufa ilimin kufa gabaki ɗaya wanda suka bude kufa sakan kuma duk abin da ya zo daga baya aka zo aka samu na ilimin Iraq wato kufa da Baghdad wanda daga baya aka samu manya-manyan bijiman malamai a can duk yayewar sahabbai kalilan ne wanda suka shiga kufa Abdullahi dan Mas'ud shine da kusan na farkon su sannan Abu Musa al-Ash'ari ya je ko da kike zamanin Sayyidina Ali kafin bayan Abdullahi ibn Mas'ud tukuna Sa'd ibn Abi Waqqas ya je lokacin Sayyidina Umar sannan Sayyidina Ali ya zama to khalifa a lokacin da ya zama khalifa a Kufa ya zauna al-Bara sannan Abu Musa al-Ash'ari ya zauna tare da Sayyidina Ali a Kufa al-Bara ibn Azib shi ma shahararren sahabi ne cikin kananan sahabbai da suka zauna a Kufa waɗannan kusan su ne fitattun wanda suka kafa madrasar Kufa in ka zo Iraq in ka zo Basra wanda suka kafa Basra fitattu daga cikin sahabban Abu Musa al-Ash'ari da Abdullahi dan Abbas duk da ilimin Abdullahi dan Abbas ya fi yaduwa a Makka amma shi ba ya zauna a Basra Imran ibn al-Husayn da Samurata ibn Jundub da Anas ibn Malik in ka zo Madina ko uwa uba in ka tafi Misra sahabban da suka je suka zauna a can Uqbata ibn Amir in ka je Sham Abu Darda da Abu Darda da wannan Ubadah ibn Samit shahararru wanda suka je suka zauna a can in ka je Yaman Mu'adh ibn Jabal ya je can Annabi sallallahu alaihi wasallam kowanne daga cikin su idan ya je wani garin za ka ga mutum ɗaya ne wani garin kuma ɗan kalilan ne amma su ne daga gare su ne addini ya tabbata a nan wajen sai ka ga mutanen garin a wajen karatun alkur'ani da kira'a wannan sahabin suke yi yanzu ka ga kufa kira'ar ibn mas'ud suke yi basra ya ƙura'u ɗin basra daga abu musa al-ash'ari suka samu karatun su sham kira'ar ibn amir ash-shami daga abu darda suka samu kira'a su madina idan ka zo za ka ga kira'a su ta koma zuwa ga zaid ibn sabit da abin nan su Usman bin Affan wanda suka tarare da karatun Al-Qur'ani afwan Iraq ban bayan Abdullahi bin Mas'ud da Sayyidina Ali ma Ubay ibn Ka'ab Madina na'am Ubay ibn Ka'ab Madina dan Madani ne to haka zalika a wajen hadisi haka za ka ga su ma su ne waɗannan sahabbai kowane akwai littafin ku nemi wannan littafin al-Ilal na Ali ibn al-Madini al-Ilal na Ali ibn al-Madini shine ya abin da ake kira madarisul ruwa makarantu da masu riwayar hadisi suka kafa kowane gari ya zamanto makaranta ce fitatta zai faɗi wanda suka kafa wannan makarantar tun daga sahabbai har zuwa zamaninsa ya fara da ta Madina ya faɗi wato ayyananu fitattun masu riwaya a Madina da waɗanda suka yi riwaya daga wajensu daga cikin tabi'ai da kuma cikin tabi'u tabi'in da yanda ilimin ya take gabaki daya zuwa ga Imam Malik. Haka zalika zai tafi Kufa yayi, haka zalika Makka, haka Misra, Sham, Yaman, Basra, kowanne gari ya fitar musu da madrasa daga cikin madarisin ruwa a wajen hadisi kenan bayan na Alkur'ani. Haka zalika wajen fiqhu, wajen ra'ayi, wajen fiqhu fahimtar sahabbai, wajen fatoyin da suke. Yawancin mutanen Kufa suna karkata ya zuwa ga fatoyin Abdullahi ibn Mas'ud, kamar yadda mutanen Madina yawancin abinda suka gina mazhabar su akai akan fatoyin Sayyidina Umar da Zaid ibn Sabit da Abdullahi dan Umar, su suka fi shahara da yin fatwa an. Makka kuwa akan mazhabar Ibn Abbas suke. Yawancin malaman, domin yawancin malaman su renan dan Abbas ne, dan ya je ya zauna a can ya dade da Makka da Ta'if. To haka waɗannan sahabbai kowanne daga cikin su, kowanne daga cikin su zaka ga aya ne shine ya kafa madrasa din wannan, shine ya kafa wannan gari ta fuskar karatun Alkur'ani da riwayar hadisi da mazhabar fiqh. Kowanne daga cikin su a shi kan kansa qari ne na Alkur'ani, rawi ne na hadisi, hafizi ne, sannan kuma faqihi ne wanda yake mai fatwa akan sha'anin addini. To haka sahabbai suka renu tarbiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kathirun fuqaha'uhu qalilun qura'uhu, amma masu karatu wanda suke kawai karatun Alkur'ani suka iya, ba su san hukunce ba, qalil kadan ne. Tuhfadu fihi hududul Qur'an, ana tsare iyakokin Alkur'ani, wato ta hanyar tsayar da hukuncen. Wato Alkur'ani ba kawai a san shi bane a fahimce shi, ana tsaye akan aiki da shi da tsare abubuwan da Alkur'ani ya nuna. Wa tudayyu hurufuhu, ba a kula da tsayar da haruffansa. Amma wannan ba yana nufin kan cewar ba a kula da tsayar da haruffansa alal itlaq ba. A'a, in aka bil muqarna da zamanin da yazo, wanda ake wuce iyaka, wanda abinda duk yake kan gaban mutane shine inda za a yi karatun Alkur'ani din da tajwidin ba a tunani wato aiki da shi. A wannan zamani himmantuwar sahabbai wajen yin aiki da shi tare da tsayar da huruf din shine hammin su, ba wai tozar ta huruf din ba. A'a, himmantu wajen aiki da shi tare da tsayar da huruf din ba ya zamanto kan cewa suna tsayar da huruf din kuma su tozar ta aiki ba. Gabanin abin da zai zo daga baya, qalilun man yas'al, kadan ne masu roƙo, maroƙa kadan ne masu zuwa suna bin mutane da tambaya, masu bi suna bin mutane da tambaya da roƙo da dogon application, ayi mun kaza, ayi mun kaza, kullun shikenan tambaya da roƙo. To masu yin wannan kadan ne haka sun huta, dan saboda shi kansa wannan wani nauyi ne a cikin zuci. Kathirun man yu'ti, masu bayarwa suna da yawa, to shi yasa masu tambayar suka kada. Kathirun man yu'ti, masu bayarwa suna da yawa. Yutiluna fihi as-sala, suna tsawaita sallah a ciki, sawa'un su zasu yi sallah su kadai, sallar su mai tsawuci, ba nan da nan ai a gama ba. In sallar nafila zasu yi da daddare suna tsawaita sallah. Sallar tarawih din su haka suke tsawaitawa, kamar yanda aka ce zamanin Ubay ibn Ka'ab. Raka'a goma ake yi, amma wannan raka'a goma suna karanta bilmi'in, tsayuwar a cikin raka'a sai a karanta ayoyi ɗaruruwa za a karanta, ba irin namu wanda ake neman masu gudu hamma tani ko kuma inda ake ba a sauka. Inda ma ake saukar sai a samu irin wanda suke da ƙurra'u ɗin nan masu tsauri, inda nan an gama. Haba, karfe nawa kuke tashi daga tarawih? Ai mun sai karfe 10 da rabi. Mu ina 8 da rabi an gama, kuma in biyu. To da tabi'a zamani ko tunda zamani ne mai tsawo, sallan ma ya kamata a gaggauta ta. Awa 24 ce tana nan, su awa 24 din ce haka take tana nan. Idan rabon lokacin sallah baka sa shi ba da yawa, ka sa shi a cikin rabon bata lokaci. Yanzu a cikin awa 24 in za ka yi lissafi, watakila waya kawai wadda za ka yi, sai ga watakila ta fi lokacin da kake a cikin sai sallah. In ka yi lissafin mintunan da kake yi magana a cikin waya, yafi mintunan da kake yin sallah a ciki ga cutar wave da za su kawo maka a cikin kunni zabzaba wannan wanda yake cutar da kunni sannan ga inar kawai kana zaune kamar hoto sai dai ka ringa magana amma kuwa sallah ko banda kawai abu na ruhi da zai kawo maka ga motsin jiki da za ka ringa yi sannan za ka ce wani zamani ne mai tsawo ai zamani ne wanda yake na gaggawa gaggawa zuwa ina gaggawa zuwa ga Allahu musta'an saboda haka su ko wancan zamanin yuqiluna as-salah suna tsawaita sallah sawa'un suna sallar su kadai ko a cikin jama'a a jama'a za ka ga suna tsawaita sallah mu yanzu kaga idan liman yayi sallah yanzu irin a sallar juma'a da ake so ranar juma'a da ake so a ringa karanta suratul sajda da suratul insan a sallar asuba duk limamin da yake duk juma'a haka zai yi duk juma'a ba fashi wata ran za ka yi sallah sai ka kai bari in je wani masallacin saboda ka san nan wajen in ka je za a tsare ka kai sallah mai tsawo sai ka je wataƙila inda za a yi wasu mai wasare ka je ka san gashi kuma an ce wannan sunna ce fa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi waɗansu a wata riwayar ma an nuna yana dawwama a haka to su sifar wancan garin tsawaita sallah din musamman saboda akwai asiri da yawa a cikin tsawaita sallah musamman lokacin da suna cikin yaƙi yaƙi yana buƙatar zuciya ta ƙarfi da imani ɗaya daga cikin babban abin da yake ƙarfafa imani a cikin zuciya shine tsawaita lokacin da mutum yake da alaƙa da Allah da shi a cikin sallah ɗaya daga cikin malamai da suka yi bayanin hikimar da Sayyidina Abubakar aka ruwaito wata ran yayi sallah asuba da suratul baqara yayin da aka idar da sallah rana har ta fito gab da rana za ta fito kai da aka idar da sallah aka gaya ma Sayyidina Abubakar ya ce to ai da ta fito ba za ta same mu a cikin marafkana ba za ta same mu cikin ibada ne to ɗaya daga cikin malamai yake cewa hikimar wannan saboda lokacin ana hurubur ridda ridda fitinar ridda ta zo mutane suna barin addini ana kai yaƙi gaba domin a dawo da mutane cikin addini a tabbatar da mutane kuma cikin addini saboda haka ana buƙatar abin da zai ƙarfafa imani a cikin zuci saboda haka suka ringa tsawaita sallah a wannan lokaci to ɗaya daga cikin ɗabi'un wato ga al'ummar da take akan tafarkin daidai shine alaƙar suna tsawaita lokacin da lokacin su wajen alaƙar su da Allah suna tsawaita shi wayaqsiruna alkhutba kuma suna taƙaita huduba daga aqsara yuqsiru ko kuma abin nan yaqsiruna alkhutba duk dai ma'anar su daya ko aqsara ko qasara ko kace yuqsiruna shine mudari'in aqsara ko kace yaqsuruna shine mudari'in qasara kowanne daga ciki duk ma'anar su daya shine takaitawa suna takaita huduba wannan ɗabi'ar sahabbai kenan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin Ammar ibn Yasir yana cewa inna tula salati ar-rajul wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi tsawaita sallar mutum liman ya tsawaita sallah ya gajarta huduba alama ce ta sanin sa ga addini ta fiqhun sa hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam gajeruwa ce ba ta da tsawo yawanci yakan karanta surorin ma alqur'ani ne suratul qaf yakan karanta ta a cikin huduba domin duk huduba ba wani abace illa wa'azi wa'azantarwa da fuskanta amma to tare da cewar annabi amma wajen sallah sai ya tsawaita annabi sallallahu alaihi wasallam alal misali sallar juma'a yana karanta suratul juma'a da suratul munafiqun ko ya karanta suratul a'la a raka'a farko suratul insan a raka'a ta biyu kaga baki ɗayan kai lissafi irin wannan tsawon sallar a cikin irin yadda za aka sifanta kirar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda waɗansu daga cikin malamai ya lissafa Sheikh Saud Shuraib limamin haram yace kusan za ka in ka kiyasta ta kamar minti 20 kenan sallar kamar minti 20 to wato hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam bata kai haka ba to in ka hada da sallar da hudubar gabaki daya watakila ba ta fi minti 30 ba amma mu ko yanzu hudubar ma kawai wani masallacin sai awa daya ko irin hudubar gaddafi an san hudubar gaddafi ai gode yazo yayi a garin nan awa nawa yayi ne awa nawa yayi sai uku da rabi ake sallar juma'a tun karfe nawa aka fara to saboda haka sifar shi ku annabi sallallahu alaihi wasallam sabanin haka yake to yake ga tabi'ar wannan zamani yuqiluna fihi as-salat suna tsawaita sallah a ciki wa yaqsiruna al-khutba suna kuma gajarta al-khutba yubadduna a'malahum qabla ahwa'ihim yubadduna suna kaddamar da ayyukansu kafin soyayyen soyayyen ransu ma'ana idan aka kawo musu aiki na gari aiki na da'a kuma ga san ransu ya zama to sai sun auna to in suka auna aikin alkhairi shi zasu zaba ba san ransu ba koda ko zasu matsa ma kansu ne sai su yi aikin alkhairi sabanin wanda yake su ko shehutu suke ne ba su mizanin su aiki na albir shine abu shine mizanin su menene yake mafi soyuwa ga Allah ba me dadin jikin su ba me za su samu hutu a ciki me za su samu sauki su aiki suke ne ba wanda yake wannan saboda tsarkin zuciyar su da imani ya sanya suna san abinda suke so aiki na gargari saboda koyaushe tunanin su shine wannan kyakkyawan sakamakon idan suka duba hutu kuma suka duba abin da yake gaban su na zaman kabari alal misali sai su kanta to ai gara su guzurun wancan idan mutum ya tsaya ya duba cewa in fa aka mutu in ka je cikin kabari idan aiki na gari kai shine lokacin ne zaka huta kai dogon bacci da zaka yi cikin ni'ima cikin kwanciyar hankali ga iska ta aljanna tana shigo maka amma ko in kai tunanin wannan baccin nan kai bacci ne yanzu ka koni gobe wai ka dauka ma cewa baka da sauro ka dauka ma kana cikin air condition da sauro ba zai iya motsi ba ballanta na ya cije ka kana cikin raba daki mai numfashi inji kamar yadda wadannan malam blog yake cewa mota mai numfashi to kana cikin daki mai numfashi kana cikin wannan ya sanya ka kan cewa wannan baccin yafi maka ka tashi kai sallah da daddare ko yafi maka ka tashi ka je kai sallah a cikin jami'i ai ba komai zaka yi sallah dai kafin rana ta fito ko ba haka ba shine aka kaddamar da san ranka akan aiki na gari to su saboda tarbiya irin ta addini kullun saboda imani ya ratsa jikin su imani da Allah da ranar lahira da sun gaskata cewa tabbas abinda aka faɗa zai zo bayan mutuwa zai zo din to akan wannan suke suna kaddamar da aikin su akan wato soyayyen ransu kamar yadda Allah madaukakin sarki yace rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zaka mutane ne waɗanda suke tijara ko ce wato kasuwanci ko cinikayya baya shagaltar da su gabarin ambaton Allah da tsayar da sallah da bada zakka idan suna cikin shagalin su suka ji an kira sallah to sai su bar shagalin nasu su tafi wajen sallah sai su bar shagalin nasu su tafi wajen sallah shi ta kaga ko ba komai wato duk yanda ake zagin irin kasar Saudiya ko ba komai a nan wajen wato sun tsare abinda Allah yake so da za ka ga in dai an kira sallah in an kira sallah dukkinka da Allah sai ka rufe kantinka ko ba za ka je kai sallah ba sai ka rufe kantin ka dai bayyana alamar addini ba za ka yi tijara ba a lokacin sai ka rufe kantin in ko ba kai ba za su zo su rufe maka kantinka da ƙarfi da yaji akwai su suna nan da abin nan da abayarsu malamai suna nan yan haya da abayarsu da ɗan sanda guda ɗaya a cikin mota suna yawo suna yi wa'azi assala ibadallah halumma ila sala ibadallah ya abdullah halumma ila sala ba abin da suke cewa kenan su tunatar da kai in suka lura da kantin naka kai ne abin nan ne kana baka rufewar in suka lura da shi za su zo su rufe maka in kuma ka ci gaba da yi za a zo a kamo ka a kai ka gaban alkali ya hukunci a yi maka ta'aziri a kai ka gidan yaro a yi maka bulala da girman ka a yi maka bulala a cire maka riga a cire maka riga a gadan bayan ka babu komai a ciki a zane ka wataƙila sai ka je ka yi jinya rudu jikinka ya yi a yi maka jina don bulala suke yi ba a ɗaga hannu da ƙarfi da haka kawai ake yi amma za a ci gare ta bulala ba wai an taɓa yi min bane ba fa wannan shine tsayar da iqamatis salah kenan tsayar da sallah. To wanda suka tsara wannan, wanda suka tsara wannan, to abinda Allah yake so kenan ga masu mulki, alladhina in makkannahum fil ardi aqamus salah, wanda muka ba su mulki a bayan kasa sai su tsayar da sallah. Yanzu kaga yana daga cikin irin wannan abinda Saudiya suka yi a cikin jiragen su da suka yi na wannan zamanin 777 din da ake yi, Boeing 777 bakwai guda uku din nan, wannan sabon jirage ne. Suka ce musu Amerikawan da suke yi, in za kun yi jirgin ku, kuyi mana wajen sallah a ciki, kuyi mana masallaci a ciki. Jirgin nasu ne, su suka ce ai, kuma suna bukata su sayar, su Amerika arna suna bukata su sayar, ciniki suke so. Ba za su ce a ai mu ba ma sallah, ko ba ruwanmu da sallah, kuma sallah ba za ta, in aka ce za a yi wajen sallah, jirgi ba zai samu aminci ba. To in ba zai samu aminci ba, za mu je wajen wanda za su yi mana. Ya ce a marhaba, ku zo a yi muku, za a yi muku, saboda suna son kasuwanci, suna son a saya. Su kuma sun tsaya a kan abin da suke so, addinin su ne. Kuma aka yi musu haka, har yanzu a yanzu idan ka shiga jirgin Saudiya ba ka da mushkilan ka ce wai ba za ka iya yin sallah ba. Ba dai za a ce duk jirgin gabaki ɗaya lokaci ɗaya za a zo a yi sallah ba, ba zai yiwu ba. Amma mutane za su iya tashi mutum biyar-biyar su zo wannan wajen, su je su yi alwala a banɗaki, su zo wannan wajen su tsaya har su yi sallar jami'i. Suna sararin samaniya. Ah, yo ake faki a sararin samaniya? Faki suke fa a nuna fim a sararin samaniya, a sayar da giya a cikin jirgi bayan an gama cin abinci fa, bayan an gama cin abinci sai kuma a tos, sai kuma a zo da kurar giya. Giya iri-iri na duniya za a kawo su a sha, sannan kuma a sa fim, ana shan giya, ana sa mahala. Kaji kana can sama fa wanda yake ba abin da yake rike da kai in banda kudirar Allah, ba a kasa ba wanda yake in wani abu ya faru zaka taka kafa ka gudu, ko ka ce zaka yi linkaya in a cikin ruwa ne, ba daman linkaya, ko ka iya linkaya. In dai wani abu ya faru shikenan, in ka sallamo shikenan. Amma ka ji a wannan waje din kuma ka kirkiro saban Allah. Amma aka ce sallah, sai ce a ai wannan za a samu rashin balan a cikin jirgi idan aka taso ana yi, watakila jirgi ya ambaliya ya karkata ta wane ne, ka ji wai a lokaci za a kawo kuma abun wai abubuwan aminci da safety measures da wane ne. To duk wannan saboda rashin damuwa ne da tsayar da sallah. Allah ya umarni da tsayar da sallah. To saboda haka waɗannan haka ya kamata a kaddamar da haƙƙin Allah akan abin da rai yake so. To wannan shine sifar waɗannan zama a lokuta. Wa sayati ala nasi zaman, Ibn Mas'ud yace to akwai zamani da zai zo ma mutane, qalilun fuqaha'uhu, masana addini a cikin sa kaɗan ne, saboda sun shagaltu da harkar duniya, ba ruwansu da sanin addini. Abinda mutum ake so ya zama, ya je ya zama injiniya, ya je ya zama to dokta, ya je ya zama to mai tukin jirgin sama, ya je ya zama to kaza, ya san addini bai sani ba, wannan ba ruwansu. To raka za ka ga waɗannan su ne za ka ga sun zo, an ba su shugabancin al'umma, an ba su ragaban mulkin al'umma, sai ga su zo suna ta rusa addini, ba ruwansu, saboda ba su san shi ba. To yayin da ya zama to kan cewa babu kalilan ne masu sanin addini, to barnar da za ta samu a cikin al'umma mai yawa ce. Domin sanin addini shi ne zai rage ƙofofin barna da hanyoyin barna. Yayin da ya zama to babu masanansa, to babu wannan, su malamai su ne garkuwa ga al'umma. Da haka wannan ya nuna mana muhimmancin ya zama to kan cewa addinin mu samu makarantu inda za a karantar da mutane addini. In sau da yawa za a ga mutane ga sun sun gama karatu, suna so su je su yi karatun addini, dole sai su tafi kasashen Larabawa. Saboda me? Saboda nan kasashen namu babu makarantu. In banda a kasashen Yaraba ne ba fa muke da jami'atul hikma wanda suke karatun addini a kasar Ilori, da jami'a da kulliyar Imam Malik wanda yanzu suna bada digiri, sun zo sun yi affiliation da Bayero a Ibadan wanda yan Saudiya ne suka kafa ta, zuwa suna bada digiri na addini. To shikenan, sai dai kuma a jami'o'in mu na arewa na hukuma, sai kuma ta Katsina yanzu da aka bude anan, wanda ake bada ilimin addini din. Bayan kuma kamata ya ce ma mun ci gaba yanda zai zama to kan cewa muna bada ilimin addinin da zai sa ko da kai likita ne, ko injiniya ne, ko ka karanta siyasa, ko ka karanta tattalin arziki, ko ka karanta zamantakewa sociology, kuma ka san addini, ka zama to faqihi injiniya, doctor faqihi, ko ba zai yiwu ba? Ko zai wahala? To qalilun fuqaha'uhu, masana addinin sa kaɗan ne, kathirun qurra'uhu, makarantansa na alqur'ani ko suna da yawa. Wato kokari ake kawai a iya karatun alqur'ani, ba ya aiki da shi ba. to ba wai ana so a tozar takatun alqur'ani bane, ba wai a soki abubuwan da ake na musabaka ba, a cigaba musabaka dan ana son a samu karatun alqur'ani. To amma kada a tsaya anan yanda ake yi, kuma a zo a koya mutane yanda za su karanta addini, amma ka kawai ka koya mutane yanda za su karanta alqur'ani kawai ba tare da ilimin sa da aiki da shi ba. To zaka to wannan idan kai wannan zaka sanya musu a zaka sanya abinda zai zo daga baya ya koma akan su da cika, domin yayin da mutum ya karatun alqur'ani zai karanta alqur'ani domin duniya ba dan Allah ba, to wannan shine zai sanya shi cinikin ya sayar da lahirarsa da duniya. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam kito aktsaru qurra'i ummati abinna aktsaru qurra'i ummati munafiqun, mafi yawan makarantan al'ummata munafikai ne, saboda waɗanda suka je suka yi karatun alqur'ani din ba domin Allah da ranar lahira ba, dan duniya dan su samu duniya da shi. To waɗannan kaga yawanci zaka samu imanin da take cikin zuciyarsu ba, sai dai su amfani da karatun nasu na alqur'ani domin su nemi duniya da shi. A kathirun man yas'al qalilun man yu'ti, masu tambaya suna da yawa, masu bayarwa kaɗan ne, wanda ya nuna kan cewar wato rashin haƙuri ya yi yawa, da rashin kamewa, da rashin wadatar zuci, da rashin wadatar zuci. Mutum gani yake yi waɗansu ne za su yi masa, waɗansu ne za su yi masa arziki, waɗansu ne za su yaye masa tsananin da yake ciki. Saboda haka shi kenan kullum a cikin bin mutane yake, saboda rashin yadda da cewa Allah ne zai masa, da haka kullum yawo yake akan bin mutane su yi masa. To wannan sifar jama'ar, sifar abinda zai zo daga baya ne, bayan wannan qurunul mufaddala. A zamanin sahabbai ba haka ake ba. Qalilun man yuti, kaɗan ne masu bayarwa, saboda rowa masu hannu da shuni sun hana, saboda gani suke in suka bayar zai ƙare. Kaga mutum ya samu abinda hankali ba zai ɗauka ba, ya samu abinda hankali. Akwai wani fa ma'aikaci ne na gwamnati, ba ɗan siyasa ba, ma'aikaci ne na gwamnati, da aka yi tuhumarsa da cewa ya saci kuɗi, da aka je aka yi a inda teburin abincinsa yake na gida, da yake su masu binciken, da yake su ma duk hanyarsu ɗaya. Sun san inda ake ɓoye irin wannan kuɗin, sun san wanda ya saka, sun san inda zai ɓoye. Da suka je suna bincike, kawai sai suka ce a ɗaga teburin abinci, aka ɗaga teburin, a ɗaga kafet, aka ɗaga kafet, suka yi kwas, sai kawai suka ji wani waje yana wata ƙara ta daban, sai suka ce a ɗauko duga, aka cire tile, sai kawai aka ga abin nan, sai aka ga wani abin nan, wani rami, wani mukulli aka yi, aka buɗe, sai ga kuɗi a daskare, biliyoyi ba miliyoyi ba, yanzu dan Allah biliyoyi ne zaka yi da su. Sai yasa kafiri ma wai har kafiri ya fi musulmi, wannan kafirin Theophilus Danjuma da ya samu, da ya sayar da darijiyar mansa, ya samu dala biliyan ɗaya da ko miliyan ɗari nawa ne, ya ce ya ba da miliyan ɗari na dala. Kaga biliyan ɗaya da dubu da miliyan ɗari biyar kenan, biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyar ya ce ya bayar domin ayyukan alkhairi. Ayyukan alkhairi da yake nufi coci-coci da abubuwan harkar don dama yawanci su zai bama kirista, taimakon addinin kirista. To akwai musulmi masu irin wannan kuɗin nasa wanda ma suka fi shi. To kuma abin da ya ce ya cire ya bayar wannan kashi rabo ɗaya ne cikin goma, saboda yana ganin kan cewar yanzu shekarunsa ya ba mu 60 baya, ya ba mu 60 baya. Wannan biliyan ɗin da ya sanya ya samu ba yadda za a yi, ya ce ba yadda za a yi, inda zai ce duk kullum abincin da ya fi komai na duniya zai ci, ya fi komai daɗi, ya fi komai tsada, ba zai cinye wannan kuɗin ba. Hankali kaɗai ya isa ya nuna mutum wannan. To amma banda mutumin wannan zamani, shi gani yake yi don ya samu, wato kamar mutum ne wanda yake bai san daɗin miliyan ba, wataƙila shi iyakaci abin da yake samu, in ya ji ya samu 10,000 sai ya samu kuɗi masu yawa. To daga ya samu 10,000 nan sai ce ka sai ya soma tunanin 100,000, ya ga samu 100,000 sai ce ashe za ta to miliyan ma fa za ta samu to sai miliyan daga ya ga miliyan ta samu sai ce ashe miliyan din haka take to miliyan 100 daga ya ga ya samu miliyan 100 sai so ma tunanin biliyan sai so haka da biya dan adam take kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba abin da zai cika masa ciki sai turbaya sai kasa sai ya mutu kasa ta cika cikin ta cinye dan adam haka yake da wannan zuciyar ta dan ga kanni da kake dan ga kalwar zuciyar nan da kake gani amma ga baki dai sai ganin zai cinye duniyar baki daya to dabi'ar zamanin karshe kenan qalilun man yu'ti kadan ne wanda suke bayarwa tarbiya shine ai maka tarbiya akan bayarwa yanzu kaga abinda mulki ya gada kenan ne mulki ya zama to mai bayarwa amma mu yanzu masu mulkin sai ga kullun tunanin su a kawo musu gaituwa a kawo musu ba su su bayar ba ba za su nema mutane aiki ba ba za su nema mutane makaranta ba ba za su nema ma mutane a sana'a ba idan aka kawo wani abu aka ce ku kawo wanda za a je ai muku ku kawo wanda za a je ga wani taimako an kawo daga gidan zakka ko ga wani a course wani training da za a je ai ma mutane in an gama za a ba su computer ko za a ba su keken dinki sai ce to ai shikenan mu dai a kawo mana keken dinki ko a kawo mana kudin ma sai mu mutanen namu ba za su kai mutanen ba su handa ne kudin saboda haka ko yaushe shi yasa masu tambayar kullun suke yawa saboda masu bayar su war sun zaman to kadan kuma duk saboda rashin wadatar zuci domin inda wadatar zuci me shi zai bayar yana ganin abin da ya bayar ba zai rage masa dukiyarsa ba ba kadi zai ko ka gwada ha gani inda zaka rinka bayarwa Allah ba zai hana ka ba inda zaka rinka bayarwa abubuwa guda uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abubuwa guda hudu ku kiyaye suna rantsi da Allah akan su daga ciki ya ambaci kan cewar sadaka ba ta taba tawaye dukiya ba bayarwa saboda Allah ba zai taba tawaye dukiyarsa ba inda kana bayarwa haka za ka ci shigowa daga wajen Allah kai ka gani ba wai ka gwada Allah ha gani bari na ga hanya fatani kada ka gwada Allah kai da yakini to sai ta yake na'am yubadduna fihi ahwa'ahum qabla a'malihim suna kaddamar da soyayci soyayen ransu a ay yutiluna fihi al-khutba suna tsawaita huduba wa yuqsiruna as-salah suna taƙaita sallah dan da nan an yi sallah an gama amma wajen huduba kuwa sai ka ga an yi ta magana wato baba maganar mu ta fi aikin mu yawa in aka zo lakcioci ko ina ai ta magana ai ta bayani ai ta bayani amma aikin kaɗan ne ai lalle ya kamata ni kaza ya kamata ni kaza ya kamata ni kaza amma daga an zo wajen aiki take nemi kowa ka rasa take nemi kowa amma wajen magana kuwa kaje ai abin da ya kamata ni kaza kowa kokari yake in akai taro ya bayyana shi ma sai ya faɗa amma da aiki za a zo ai sai ka nemi mutane ka rasa lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allah an taqulu ma ta Allah yace me yasa kuke faɗa abin da ba za ku aikata shi ba Allah baya san haka domin sifar munafikai ne wajen magana ka same su amma wajen aiki a nufi to shi yasa sai ga wajen hudu ba din ana tsawaitawa amma wajen sallah sai ganin da nan anya an gama saboda wannan alakar da Allah ba ta da karfi ba so ake a kasance a samu wannan alakar da Allah ba sai dai a yi dan mutane yubadduna fihi ahwa'ahum qabla a'malihim suna kaddamar suna gabatar da soyayen ransu kafin ayyukansu wato abin wani abu ya zo musu nizanin su shine san rai abinda zai sa su ji dadi abinda zai sa su samu ci gaban duniya abinda zai sa su daukar duniya wannan da abinda suke tunanin ta kenan ba ayyuka na gargaru ba ba ayyuka na gargaru ba shi mutum ya hana ransa abinda yake so ya daya daga cikin abinda yake gina dan adam a cikin rayuwa ya daya daga cikin abinda yake gina dan adam a cikin rayuwa ko kafire ne kuwa zaka samu wanda ake musu tarbiya akan su hana kansu abinda suke so zaka same su a rayuwa sun fi injazi sun fi samun ci gaba da daukaka a rayuwa bisa wanda yake su kawai su so saba akan sai dai abinda suke so yaro ne duk abinda yake so za a bashi a rayuwa haka ya taso to za ka ga da yayi nasara a rayuwarsa dan gata ba wanda za ka ga komai yake so an masa ka duba gani shi yasa ko da ake cewa tarbiyar kaka sangarta yaro take saboda ita kaka duk abin da yaro yake so za ta bashi an yi abinci ya ce baya son wannan abincin sai a yi masa nasa na daban baya son wannan sai abin nan ya je makaranta an yi masa fada a makaranta ya dawo gida yana kuka sai ta daura zanin shi tafi ta je ta yi rigima da malam dan me za a taba mata da to saboda an yi masa tarbiya akan sai abin da yake so kawai shi za a yi masa to ba zai nasara a rayuwa ba domin Allah ya sanya karfin dan adam akan ya hana ransa abin da take so ya hana ransa abin da yake so yana ɗaya daga cikin akwai wani mutum wane ne nan Coleman na ji wata ke za ku namun ta sunansa na farko wani dan America ne da ya rubuta littafi da ake ce masa emotional intelligence yanzu ya rubuta wani littafi ma social intelligence a cikin yana kawo misalin waɗansu yara su 15 da aka yi da aka ga da aka bi aka yi musu wani horo tun suna yara suna makaranta aka ce ga alawace aka ce za a ba su aka ce wanda yake son a bashi alawan nan a yanzu za a bashi guda ɗaya amma wanda zai haƙura sai ya je ya zauna ya yi aikinsa na gida da aka bashi homework ya gama ya kawo aikin nan nasa an duba masa alawa biyu za a bashi amma wanda ku yake so a bashi yanzu daga baya yayi aikin nasa za a bashi waɗansu suka zo suka fi a basu alawar guda ɗaya gara samu guda ɗaya bisa su yi haƙuri in an jima su samu biyu waɗansu kuma suka ce a'a su biyun suke so sai sun gama aikin nasu in so an jima a basu biyu da aka bi waɗannan waɗanda suke na majmu'a ta biyu ɗin wanda suka haƙuri ɗin suka hana ma ransu abinda take so abinda ransu yake so a wannan lokacin sai daga baya suka karɓa da aka bi su sai aka ga a rayuwa duk sai suka zamanto sun yi abin gini aka bi su wato irin wannan tajribar haka suka yi haƙuri suka yi har sai bayan wajen shekara 23 suna bin waɗannan yara sannan suka duba kowanne me ya zama a rayuwa aka samu duk wanda suka yi wannan haƙurin sun zamanto fitattu a abinda suka ɗauka idan wanda daga cikinsu wanda ya zama injiniya ya zama fitacce wanda ya zamanto likita ya zamanto fitacce wanda ya zamanto ɗan kasuwa ya zamanto fitacce amma waɗannan wanda kwanan da nan suka ce a ba su ɗin daga wanda yake daga secondary bai ci gaba ba ko ya je university sai da ya repeat sau uku da ke fitar da third class haka dai kowanne daga cikinsu ba wani wanda yake ya tagi zaune abin kirki in aka kamanta shi da waɗancan to abin da yake so suke so su nuna shine kan cewa wanda ake masa tarbiyya akan ya fi ƙarfin abin da zuciyarsa take so ya hana ransa abin da yake so ya makansa linzami to shine zai samu nasara a rayuwa ko abin da Allah maɗaukakin sarki yake ce mana kenan fa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'a wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa ya hana maransa abin da take so to aljanna ita ce makomarsa wato ka hana maranka abin da take so ba wai dan ka samu wata babban abin da kake so din a nan gaba ba a duniyar wato ka hana karamin hawa domin babban hawa shi ne mene mai duniyan kenan ka hana makanka karamin hawa domin ka tabbatar da babban hawa wannan ba shi ake so ba ka hana makanka dukkan nau'i na hawa domin ka samu abin da Allah yake so maka shine a lahira shi yasa Allah ya so muqaddaman da yake cewa amma man khafa maqama rabbihi wanda yake tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa wa nahan nafsa anil hawa ya kuma hana ransa abin da take so kita kuma Allah yake zargin wanda ya dauki Allah ubangijinsa shine san ransa ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah wanda ya zamanto san ransa shine kadai a gabansa ya mai da shi shine allansa Allah ya batar da shi a bisa ilimi ya sanya zuciya ya yimke zuciyar tasa da kunnan nasa baya jin gaskiya ya rufe ya kuma sanya yana a cikin idansa ba zai ga komai ba sai abin da yake so fa man yahdihi min ba'dillah wai zai shirye shi bayan Allah to shi yasa mutum ko yaushe idan san ranka ya ci karo da abin da Allah yake so to ka hana ma ranka abin da kake so ka je kai abin da Allah madaukakin sarki yake so a cikin sa akwai samun nasararka a nan duniya sannan kuma a cikinsa akwai samun yardar Allah wajen tsayar da sallah akan lokaci sai an hana mare abin da take so wajen a rashin zama kai ta hirar ba gaira ba dalili sai an hana mare abin da take so wajen rashin kallon a batsa da jin waka sai an hana mare abin da take so don zuciya tana so ka ji waka saboda in kana jin waƙar sai ka rinka jin ka rufe ido kana wani nishadi kana wani gigi kana wani jin daɗi in sai yana son wannan ka ji kan cewa wai kai kamar ka shiga wata duniyar ne ta daban to in ka dima san wannan wataran ba ta wakar zakai ba wataran sai ka nemo wataran sai ka nemo ta ganye ta marijuana kace ai irin wannan dadin da ake ji na waka ai in ka taba ganye sai ka ji wanda yafi daga nan kuma shikenan sai kokin sai ka kanto a ina ganye ba ai ga wanda ma yafi hai din da zakai sosai to haka san rai yake in ka fara haka zai rinka bi da kai ba zai iya ba shi da iyaka har sai ka lalace ka kwata-kwata ka lalace kwata-kwata sai za ka ga yawanci waɗanda ake tutiya da su akan su zamanto waɗansu abu manya-manyan masu akta ɗinnan da mawaka da masu ba mutane dariya da masu dai wanda ake samun kuɗi ta hanyar su yawanci wanda suke a cikin ana ke ce musu a entertainment industry sun fi zaka suke karewa a watsi suke karewa daga wanda zai mutu da cutar AIDS ko wanda zai kashe kansa ko wanda so ko wanda yake zai yi abin nan zai rinka yi kansa allura ya zama to gabaki daya duke ta saba ta amfani gashi ne dai rayuwar su ba wani wanda za ka ga yayi wani abin kirki ya zama to abin so ai koyi da shi a rayuwa to duk saboda me saboda bin san rai so aka lallai mu kan mu tarbiya mu ma zurriyar mu da iyalan mu tarbiya kan mutun ya hana ransa abin da yake in ya hana ma ransa abin da yake amma ka ga kan cewa idan kana so yara su ji dadi a ba za ka matsa musu ba lokacin da asuba ta yi in kai ka tashi ka je kai sallah ba za ka matsa ma yara su tashi je su sallah ba a kyale su dan huta kyale su huta dan an jima za su zo kai kana so musu wannan hutun to wannan halaka su kake rusa su kake to sauran hadisi na an ce da hadiri so a gari ana so mu gama bagin sauran hadisi biyar to shikenan bari tunda an ce akwai hadiri za mu tsaya a nan wajen in Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu karanta babin da kuma yawa sai mu hada shi tare da insha Allah babin da zai zo bayan sa subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk tunda akwai hadiri sai ai hakuri ba za a yi tambayoyi ba sai mako mai zuwa na saboda wanda suka zo daga nesa.